ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان
يأوسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة قوات رمضان حجرة دبودة أريهدو أربعين ده شدة شاشدة قوات قوكو دبودة أشرين ده بير منا نندي أتشن سورة البقرة آية تقريبيو ده ستين ده بيو مغانا دي أكاك إمباكي ده شيد ده دوكيا domin bunƙasa addinin Allah da kuma bunƙasa bayin Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
آية تجبات الله تعالى يبقى من مسالي دكوتنشي dangane ga waɗanda suke ɗauko dukiyar su su zo su yi amfani da ita su bayar da ita su ciyar da ita domin bunƙasa addinin Allah da kuma tallafawa da taimakawa da agazawa bayin Allah Allah ta'ala sai ya kwatanta mai ɗauko dukiyar sa ya bayar don ciyar da addinin Allah gaba da kaman manomi ne da ya dauko abin shukan sa yaje ya shuka shi wannan yana jira alkiyama ta tashi domin Allah ya bashi lada ninkin baninkin na irin yadda ya bada dukiyar sa ya taimaki addinin Allah kamar yadda manomi yake jiran damuna ta fadi ya banya tai kyau ta fitar da zangarniya ko wace zangarniya akalla a samu kwaya 100 cikin 7 daga nan Allah ta'ala zai ninkawa wanda ya ga dama ninkin badinki da Allah ta'ala ya bada wannan misali sai kuma yake gaya mana sharadin cin moriyar wannan dukiya da mutane suke bayarwa ba haka kawai zaka bada dukiyarka Allah ta'ala ya baka lada ba sai ka kiyaye abubuwa guda 6 wajen ba da dukiya kafin ta yi amfani na farko kada ka sa riya riya shine ka ciyar da wannan dukiya taka dan burgewa ko dan kayatarwa ko dan neman suna ko dan neman ayaba ko dan neman a gani ko dan a ce kafi kowa wannan ba shine manufarka ba ko da an gani din wannan ba dan shi kai ba sannan na biyu babu almannu abinda ake kira almannu ka bawa mutum kuɗi ko ka bashi wani taimako ko tallafi ko ma wani iri ne daga baya sai ka zo kana masa gori ba ni ne ma na bashi gida ba ba ni ne ma na sai masa mota ba wannan riga da yake sa ma ban da ni ya isa ma ya sa riga irin wannan da ba dan ni ba ma da yanzu ka dinga kukkushe shi kana masa gori saboda ka tallafe shi ko ka taimake shi wannan shi ake kira mannu yana bata aiki sana abu na uku al'aza al'aza cutarwa bil qauli ko bil fi'li ka daka wa mutum tsawa ka buga wa mutum harara ka wato kyari mutum kai da Allah can jiya fa ka zo na baka yau ma ka sake dawa kai wani irin mutum ne da Allah da baka da godiya Allah ka dame ni da Allah kan ƙara ganin ka kofa gidana wa amma sa'ila fala tanhar mai roko kada a buga masa tsawa akalla a ce Allah ya baka hakuri ayi gaba Allah ya bada hakuri ko ka dauki magana ka je kana gaya ma wani cewa ai wani da kuke gani wallahi damuna yake yi shi yasa kaza 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 na masa kaza na masa kaza na masa kaza in malami ne ka dinga masa gorin ka koyar da shi in dan kasuwa ne ka dinga masa gorin ka bashi jari in dan siyasa ne kai mutai masa gorin kai ka bashi mukami in malami ne kai ko wani mai fasaha ko mutai mai dabara ka dinga tozarta shi kana muzanta shi kana kushe shi kana kaskanta shi bil qauli ko bil fi'li to wannan yana bata aikin da kai na hudu al israf idan zaka bada dukiyarka wajen aikin Allah to Allah bai yarda kai israfi ba wasu fassara israfi da cewa kashe dukiya ba ta hanyar da Allah yake so ba wasu ce israfi shine ka dauki dukiyar gaba ɗaya ka bayar kai kuma ka zo kai tagumi wasu ce israfi shine ka dinga yin abu na bajinta irin watsa kuɗi din nan da likin kuɗi da sauransu shi yasa na gode wa hukuma da take kama masu lika kuɗin nan saboda wannan lika kuɗin da taka kuɗi da rawa akan kuɗi yanzu wasu garin ma da aka je su ba ma wai likawa ko takawa ba bikin kona kuɗi yake sai wannan ya cinna ma bandir ashana yace kai ma ka isa cinnawa bandir ɗaya ashana ku duba dan Allah rashin mutunci Allah ya muku arziki ku zo kuna rawa akai kuna takawa kuna likawa kuma abin har ya wuce haka ya zo ma an fara konawa to dan adam duk yana irin wannan sannan ba a san al-iqtaru shine kwange da kauro da hannun jarirai da hannun yan dambe ka rike hannunka kai mako ka hana kowa ko ka ibaya da abin da ya kamata wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ihwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura sanaba asam at-tabzir abdullahi dan abbas yace at-tabzir ko kwabo ka kashe a mummuna hanya ya zama tabzir sannan kuma neman kuɗin da za a bayar ta hanyar haramu ka je ka yi wata mummunan ka bi wata mummunan hanya ka tara kuɗin da kake bayarwa waɗannan abubuwan dariya arriya'u wal mannu wal adha wal israfu wal iqtaru wat tabziru wal haram waɗannan sune abubuwan da mutum zai kiyaye in yana son Allah ya sanya ma abinda ya baya albarka ya karba kuma ya ga sakamakon haka a lahira sannan ana son ka kiyaye abu hudu kuma domin abin ya yi albarka waɗancan shidan ba a son ka yi su ne waɗannan hudun kuma ana so ka yi su kowanne kuma akwai aya a kai na farko al-ikhlas ka yi wannan abin don Allah kawai ko da wani ya gani ya yaba maka ya ji daɗi ya ce ka kyauta amma ba don ya faɗa kai ba kai kayi ne don Allah al-mutaba'atu kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace a saka kuɗin anan za a saka al-qiwamu sannan a sa komai tsakatsaki wa kana baina zalika qawama sannan al-halal a nemi kudin ta hanyar da ta dace. To waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ake son mutum kada ya yi su a lokacin da yake sarrafa dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko tallafawa bayin Allah. Waɗannan kuma su ne abubuwa guda hudu da ake so mutum ya yi su domin samun albarka a cikin wannan dukiya tasa da kuma karbuwa daga gurin Allah. Sai Allah ta'ala ya yi dori a kan wannan domin ya gaya mana waɗanda za su ci moriyar dukiyarsu, allazina yunfiquna amwalahum, waɗanda suke ciyar da dukiyarsu. Wato saboda ƙarancin balaga na harshenmu na Hausa, ba mu samu wata kalma da za ta fassara nafaka ba kamar ciyarwa. Shi yasa kawai ake fassarawa da ciyarwar. Amma ita kalmar nafaka fadinta da yalwata ta shafi duk wani sarrafa kuɗi, bazlul mal fi wujuhil khair, ba da dukiya duk wata hanya ta alheri a saka dukiya, shi ake kira nafaka. To amma da yake ciyarwa kamar kalma ce common a Hausa wacce za a iya sata abubuwa da dama, shi yasa muke fassara da ciyarwa, ciyar da addinin Allah, ciyar da al'umma. Ciyarwa ko masallaci ga gina sai a ce ya ciyar, in rijiya kai a ce ka ciyar, in tufafi kai wa mutum ka ce ka ciyar, in ilimi ya bashi a ce ka ciyar. Saboda kalmar ciyarwar tana da ma'anan da za ta ɗauki duk waɗannan ma'anonin. Amwalahum, dukiyoyinsu, Allah ya jingina dukiyar zuwa gare su domin ya nuna su ne mamallakan wannan dukiya. Yana ashe mallaka haƙƙi ne na wanda yake da abu ya mallake shi, kuma a jingina shi zuwa gare shi a ce kuɗin wane ne. Wani Balarabe ya koro raƙuma sama da dubu, sai wani ya gani ya burge shi ya ce liman hazal mal, sai ya ce lillahi fi yadi, wannan dukiyar ta waye? Ya ce ta Allah ce amma a hannuna. Kaga balaga kenan. Dukiya duka ja'alakum mustakhlifina fi, Allah ya sanya ku masu mayewa ne akan dukiyar nan. Ba asalin dukiyar mallakar Allah ce, amma sai Allah ya raba ya ba wancan da yawa domin ya taimaka waɗanda ba su samu ba. Fi sabilillah, kalman fi sabilillah an mata fassara guda biyu. Na farko fi sabilillahi ma'ana ka yi saboda Allah. Na biyu fi sabilillahi ka yi a kan abin da zai taimaki addinin Allah. Kenan idan mutum ya ba da dukiyarsa ba don taimakon addinin Allah ba, ba don kafa addinin Allah ba, ba don bunƙasa da yaɗa da kare addinin Allah ba, to wannan dukiya tasa ba zai samu wannan ladan da aka faɗa ba. Haka nan kuma ko da ya bayar da dukiyar don a bunƙasa addinin Allah, amma sai ya zama kuma a zuciyarsa ba dan Allah ye ba, to shi ma ba zai amfana ba. Kenan kalmar fi sabilillah tana magana akan niyyar mai dukiyar da kuma inda aka saka dukiyar. Kenan da mutum zai ɗauko dukiyarsa dan Allah ya bada ita a kafa bid'a ko a kafa shirka ko a kafa saban Allah, ba zai samu lada ba, duk da kuwa a zuciyarsa dan Allah ye, to amma aikin ba na Allah bane. To haka kuma da zai ɗauko dukiyarsa ya bayar a aikin Allah amma a zuciyarsa ba dan Allah ba, to nan ma ba zai samu lada ba. Kenan sai an samu abu biyu sannan za a samu lada: a yi don Allah, kuma a sa ta a inda Allah iyadda yake so. To wuraren da Allah iyadda yake son su ne za mu bayani a gaba insha Allah. Thumma la yutbi'una, sannan ba sa biyar da ma anfaqu, bayan sun ciyar din kuma su biyar da mannan, a zo ana gori, ana yi wa mutumin da aka ba gori. Akwai waɗanda in sun baka abu, in suka fara maka gori, suka fara faɗa wa mutane ai mu ne muka yi masa kaza, ai da ba dan kaza ba, ai waye kaza, sai ka ji ma izal judu lam yurzaq khalasan min al adha falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Idan ka ba wa mutum kuɗi sannan baka kame bakinka daga yi masa gori ba, to kayi asara guda biyu: na farko kuɗinka ba zai dawo ba, na biyu ko ba za ka samu lada a gurin Allah ba. falal hamdu maksuban walal malu baqiya, kudi ba zai dawo ba, sannan kuma lada ba zai samu ba in kawo mutum gori ko ka cutar da shi bayan ka bashi. Shi yasa wanda aka wa abu shi ake so ya fada ba wanda yayi masa ba. Kai in kai alheri to kamanta kai, kai kuma da aka yi maka alheri ka kamanta an maka, haka ake so. Wanda yayi alheri ya manta yayi, wanda aka wa kai ya manta an masa. Dalaka ko da yaushe sai kaga wanda aka wan shi yake fada wane ya mun kaza wane ya mun kaza, to wannan dadi ya ji kenan. Amma wanda kai waye shiru kai kake fadan ka masa, to wannan ba shi yake so ba. Koda ku kawa mutum alheri shi ya manta, to kai ka san dan wanda kai shi ba zai manta ba, shine Allah ta'ala. Wala azan, haka nan babu cutarwa na shi wanda ya bada dukiyar ya dinga fadan maganganu ko yayi wani aiki da zai cutar da wanda ya ba dukiyar ta hanyar gaya masa maganganu ko yi masa gori ko kushe shi ko abin da ya kama da haka. To waɗanda suka yi duki suka yi wannan aikin na bada dukiyar su a tafarkin Allah, kun ga Allah ya kirawo kafa addini da suna tafarkin Allah, kafa bayin Allah shi ma kuma Allah ya kira shi fi sabilillah. Yadda zaka gane haka, sai ka kalli rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da inda yake saka dukiyar da Allah ta'ala yace a bayar. Dukiyar da Allah yace a bayar kala-kala ce, akwai ta wajibi akwai ta mustahabi. In muka dauki ta wajibi ne, ta farko ita ce zakka. Mafi yawan ayoyin da suke magana suke yaban masu bada dukiyar su ko suke tir da waɗanda suka ki bada dukiyar su, zaka ga mafi yawa akan zakka ne. To zakkan nan ai Allah ya faɗi waɗanda za a ba dangi takwas, ko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatan min Allah. Kaga Allah ya faɗi dangi takwas. A cikin dangi takwas din nan, bakwai daga ciki duka taimakon mutane ne, duka gina mutane ne. A gina talaka, a gina fakiri, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ba laifi bane in ka fitar da zakkan miliyan dubu ka dauki mutum ɗaya ka bashi, ko ka fitar da zakkan miliyan ɗari ka ba mutum ɗaya. Ba wani abu bane, ya cancanta a bashi don ya fita daga layi ya koma irin layin. Kuma ka fitar da miliyan 50 zakka ka sami mutum 50 kowa ka bashi miliyan ɗaya, ko ka fitar da zakka ka samu mutum 100 kowa ka bashi 500. 500 ai tana isa jari ko? Dan wani jarin ma ko 50 bai kai ba. Amma ga mutum yana rayuwa a kai, yana ci, yana biyan kuɗin haya, yana siyan magani, yana komai, amma jarinsa bai wuce na 50 ba. Amma Allah yana sa masa albarka, yana ɗan samun 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, har sai kaga ya biya haya, ya biya kuɗin magani, ya sayo ɗansa rago na suna da makamantansu. Saboda haka ana son a dinga bada zakka da kauri-kauri. Akwai wanda zai baka zakka sai ya yi ɓicincina ta ɓicin-ɓicin, in kai magana sai ya ce ai malam mutanen ne da yawa, a to ko suna da yawa ka isa ka wadata su? Iya waɗanda za ka ba ka ɓan ba su da ɗan kauri-kauri. Aƙalla dai kamar nawa? Ha kaji. Ɗan ba su da kauri. Ai 50,000 ma tana da ɗan kauri-kauri. Don a wani gurin in ka ba mutum 50,000 ka ba shi kuɗi mai yawa. Kai wani ma in ka ba shi 10 ka ba shi kuɗi mai yawa. Amma in ka ba shi miliyan 1 ma baka ba shi wani kuɗin arziki ba, saboda abin da yake buƙata ya fi miliyan 1. Ya dangana ga mutumin da gurin da yanayin da al'umman da kuma buƙatar da ake da ita. Shi yasa shari'a ba ta yanke nawa za a ba mutane ba. Duk abin da ka ji an faɗa na gwargwadon abin da za a ba, ijtihadi ne daga malamai da ƙaddara wasu cewa dai a ba mutum abin da zai ɗan ji dai an taimake shi. Sannan gani a dukiya ta ganima, ita ma Allah sai da ya shigar da talakawa a cikinta. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wabani sabili. Kun ga nan ma sai da Allah ya shirar da yatama da masakin, ya shigar da talakawa, ya shigar da marayu, ya shigar da matafiya da guzurin su ya yanke, ya shigar da zil qurba da makamantan su. Kun ga dukiya ce ta ganima wanda aka yaki aka samu ta, amma Allah ta'ala bai bari a sarrafa ta aka kawai ba, sai da yace a gutsarawa ko a debawwa ko a dauki wani kaso a bawa talakawa da kuma marayu. Sannan dukiya ta uku ita ce fai'u, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizul qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kai la yakuna dulatan bainal aganiya minkum. Nan ma Allah ta'ala sai da ya faɗi talakawa da marayu da kuma waɗanda suke matafiya waɗanda guzurin su yanke. Kaga waɗannan su ne asalin dukiya, fai'u da ganima da zakka. Sannan dukiyarka kai ma da za ka sarrafa don amfanin kanka, sai Allah ta'ala ya faɗi yadda za ka ba da ita. Yas'alunaka madha yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل. هذا أنا ما الله تعالى سنة تنبين كدنغني كتشيان دوكي يسو كتشيان تو أبن دكو كتشيان الهيري معنانا دوكي يا قل ما أنفقتم من خير تو فللوالدين كودا تأيا ينكا إذن الله يمكا أرزكي بابنك ديهاي فيكا da babanka da ta haife ka ka wadata su. Kada a ce kana da arziki ka bar babanka a cikin tsiya, kada kana da arziki ka bar babanka a cikin tsiya. Iyayenka su ma su ci moriyar ɗansu yana da arziki, su ma ba wai su kansu ba, a su ma su wa wani su ci arzikin ɗansu. Kanka kuskura kai arzikin da za a ce iyayenka ba sa samu. Yasa wani ya bugo min waya akara makalla, na iya bawa baba na zakka, nace kai yanzu ka bar babanka ya tsiyace har ya shiga cikin fuqara'u da masaki da za a ba shi zakka a garaban kallon. Ai babanka matsayinsa da kimarsa da darajarsa ai 39 da shi za a ci. Yawwa, in ka dauki dukiyarka kaf kace ka ba babanka, wallahi ba kai asara ba. Anta wa maluka li abika. Kaga anan ma sai Allah ya shigar da talakawa cikin waɗanda za a bawa wannan dukiya. To haka nan kuma da aka zo maganar wato wasu siffofi guda 15 da Allah ya faɗa a cikin wannan aya da muka wuce a baya, inda Allah ta'ala yake maganan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilina wa firqaq. Kaga Allah ya ce ya bada dukiya bisa yana santa, sai ya faɗi dangogi guda 6 da suka cancanci a tallafa musu da dukiya. Akwai zawul qurba, ma'abota kusanci da kai, danginka na wajen uwa, danginka na wajen uba, shaqiqanka li abbanka li ummanka, ƴaƴanka da jikokinka da duk wanda suka fito ta ƙarƙashinka ko ta sama ko ta ƙasa ko ta gefe. Duk waɗannan in kana da hali su ma ka wadata su. Wal yatama, Allah gatan marayu. Duk sanda yayi maganar dukiya sai ya ce kaffa amanta da wanda ya rasa iyayensa yana ƙarami, a taimake shi a gina rayuwarsa ta hanyar iliminsa, a koya masa sana'a, a koya masa karatu, a taimake shi ya zama mutum, a gina shi shi ma a fidda shi daga cikin wannan yanayi na rashin uwa da uba ko rashin uba. Wal masakin da talakawa, wa banis sabili da matafiyi da guzurinsa ya katse ko ya kare, was sa'ilina da wanda zai zo shi ya shiga yanayin da sai yayi roko. Dama a musulunci ba a yadda da roko ba sai mutum ya shiga hali uku. Hali na farko Allah ya jarabce ka da tsiya, arzikinka ya kare har a wayi gari saboda tsabar talauci da wahala, ba a dora tukunya a gidanka. To wannan ya cancanci ka roƙa a baka har sai ka fita daga wannan yanayi. Da mutumin da wata ja'ifa ma'ana kai masa wata asara irin ta take guri a rana ɗaya din nan a ce yana noma sai aka zo fari suka cinye ko yayo oda sai custom suka kama ko kuma akai hatsari motar ta kife ko kuma akai gobara gidansa ya kone gaba daya to irin wannan a iya masa karo karo a roka masa ko shi ya roka har sai an fidda shi tukunna ga wannan yanayi da mutumin da ya raba rigimar kudi ya ci kwalar sai yace ina bin sa miliyan 1 wallahi sai ka ban miliyan 1 ta kuma makoci da makoci ne tare suka taso tun suna yara ya kai man naushi ya kai man naushi ka shiga tsakani kace da Allah tsaya zaka biya ne kace eh zan biya sake shi ni zan biya ka ni zan biya kai tafi ni na biya sai kuma ka zo ka rasa abun biya idan baka biya ba rigima za ta koma ta sake kace mewa to ka iya cewa da Allah in akwai mai taimako da Allah a taimaka min wallahi na kashe wata rigima ta miliyan 1 idan ban bayar ba rigima za ta dawo sabuwa to a wannan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka iya neman taimako don a bawa wancan a kashe wacce rigima yace a wannan halin uku an yadda ka mika hannu ko ka mika riga a hula ko ka shiga radio ko ka buga a jarida ko ka tashi a masallaci ka gaya wa jama'a cewa kana neman agaji kana neman taimako amma ba a yadda ka mayar da bara sana'a ba to wannan sune wannan sana Allah ta'ala iya bi masu daukan dukiyansu su ceci mutum uku mai bauta da mai maraici da mai talaka Allah ce falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yau shine yawm zi masgaba aw it'amu fi yawmin zi masgaba kace yadda mutum a halin ana cikin yunwa ko ana cikin rashi sai ya ce yatiman za maqaba aw miskinan za mataraba kaga waɗannan biyun Allah ta'ala ya ce a saka su cikin waɗanda za a ci sana Allah yana yabon mu ne ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi dawil qurba wal yatam suna san ciyar da dukiya suna santa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi sana Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan hadisi na Abu Dalhatul Ansari wanda yake fassara wannan aya Allah ya ce ba za ku taba samun nagarta cikakkiya ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wannan sahabi yana da makekiyar gona ana kiranta Bayraha tana kallon masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya kaddara ta da miliyoyi ko biliyoyin kuɗi in a yanzu ne sai ji wannan aya ku duba sahabbai da dabbaka aya sai ce ya rasulullah a cikin dukiyata da na mallaka gidaje ne kangwaye ne gonaki ne ba wanda nake so kamar wannan gona tawa tunda Allah ya ce ba za ka samu nagarta ba sai ka ciyar daga abin da kake so to ina shaida maka wannan gona ga ta na danka ka a hannun na danka ta a hannunka ka saka ta inda Allah yake so kai ha hola hola balan imani yayi wallahi imani yayi akramakallah annabi alayhi salatu wasallam yace madalla madalla dukiya mai riba dukiya mai riba ni kuma na baka umanni ka raba ta ga ƴan uwanka da makusantanka Allah shi kuma yaje raba ƴan uwansa da makusantansa shi sa nace muku kenan duk inda ake saka dukiya a musulunci zaka ga ko addinin Allah ko bayin Allah gina mutane da gina addini domin addinin su ne mutane in ba mutane ina addini in kuma ba addini ina amfanin mutane so da addininka da kai kuke tafiya tare a gina maka addinin ka samu iliminsa ka samu wayewa a cikinsa ka samu amfaninsa insha Allah ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim ajru asalinsa kai aikin kodago in ka gama a baka ladanka insha Allah ta'ala ya siffanta waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dan taimakon addinin Allah da taimakawa bayin Allah da kamar waɗanda aka sa su aiki ne sun yi aikin sun gama za a ba su ladansu ya ce ku bawa utul ajira ajarahu qabla an yajiffa arquhu ku bawa dan kodago haƙƙinsa kafin jibin goshinsa ya bushe wato kungiyar labor waɗanda suke ta gwagwarmaya nema wa ma'aikata haƙƙinsu ashe manzo Allah ya wara rigimar ma'aikata da gwamnati tuntuni tantani shekara aru-aru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware rigimar ma'aikata yace wa gwamnati da duk wanda ya maka aiki kafin ka sa shi aiki ya zama haƙƙinsa yana nan a hannunka da ya gama ungo haƙƙinka ba kuma sai mutum ya gama aiki kuma yazo yana bin bashi na haƙƙinsa ba wani ya bauta wa gwamnati yayi aikin gwamnati shekara 35 ya gama function sa ya makale da gratuitin sa ya makale saboda haka manzo Allah yace ka ba mai haƙi haƙinsa tun kafin jibin gogin sa ya bushe haka ya kamata duk sanda zaka sa mutum aiki ya zama akwai kuɗi a hannunka da ya gama yadda kuka yarjejeniya da kuka jinga da shi ka dauko ka bashi haƙinsa shi sa Allah yace su malahum ajruhum inda indiya wannan inda din an mata fassara guda biyu inda rabbihim wato za samu ladan yana nan a gurin Allah shine Allah tare da musu aljanna ko inda rabbihim yana can domin aljannal firdaus tana karkashin wato kursi kursi kuma yana al'arshi yana saman kursi kursi kuma shine murfin firdaus shi yasa firdaus kamar murfinta shine kursi wajen al'arshin Allah ta'ala so da haka sai ya zamo ana nufin za su samu matsayi mafi kusa da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala annan za su samu ladan su shine shiga aljanna kuma Allah ya ce inda rabbihim domin ya kara kwantar musu da hankali bai ce inda malaikati ba ko inda rusul ba sai ya ce inda rabbihim rabbihim zuwa ga Allah mahaliccinsu kenan rububiyya tana kwantar maka da hankali cewa wanda yace zai bada ladan nan mawadaci ne wanda yace zai bada ladan nan komai nasa ne wanda yace zai bada ladan nan shi ya halice ka shi ya mallake ka shi yake gudanar da kai shi yasa ya sa kalmar rububiyya sai yace inda rabbihim sannan sai Allah ya kore abinda kowa yake so a duniya ya rabu da shi shine bakin ciki da tsoro shi yasa rayuwar duniya komai kudinka komai karatunka komai mulkinka ba za a cire maka tsoro da bakin ciki ba duniya gaba daya ma kusan dadin ta ma yi tsoron ne kana tsoron ka samu kana tsoron ba za ka samu ba komai a duniya akwai khaufu da raja sai Allah ta'ala yace to in an shiga aljanna la khaufun khaufun din nan shine tsoron ko kai ka mutu ko aljanna ta kare to aljanna ba za ta kare ba abin cikin ta ba zai kare ba kai da kake ciki ba za ka kare ba kaga ba tsoro kenan wala hum yahzanun sanan ba za ka yi bakin ciki ba akan abinda wato yake daga abinda yake fuskanta ko kuma abinda ya riga ya wuce ni'ima ta zama zaunanniya kenan bacin waɗannan wannan aya akwai wasu fa'idodi guda shida fa'ida ta farko alhassu alal infaqi fi sabilillah an zaburar da mu a cikin waɗannan ayoyi an kwadaitar da mu bisa ciyar da dukiya a cikin tafarkin Allah ma'ana dan Allah dan raya addinin Allah da raya bayin Allah saboda Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim kaga wannan kalma wannan jumla inda rabbihim to wannan ya kwantar maka da hankali cewa ajiyar abinda zaka samu a gurin Allah yake da haka babu tsoro sannan abu na biyu al-isharatu ila al-ikhlas lillah wal mutaba'ati shar'i sannan a cikin wannan aya an yi mana nuni zuwa ga komai zamu yi mu yi shi saboda Allah kawai mu tsarkake niyya mu fuskanci Allah kawai sannan mu bi shari'a saboda ya ce fi sabilillah a tafarkin Allah kuma dan Allah sannan daga ciki cewa man atba'a nafqatahu mannan aw azan fa innahu la ajra lahu duk wanda yayi wa wani kyauta sawa'un addini yawa kamar kace to fa mu muke daukaka addinin Allah banda mu wa addinin Allah zai kai ne to Allah wato Allah kake wa gori a nan kenan to ba a san wannan kai da Allah ya baka dama kake taimakon addinin sa to kai kamata ka wa Allah godiya da Allah yake kafa addini da kai a'a ba wai kai ne zaka yi takama kana wa addinin Allah wani abu ba kai zaka yi takama Allah ya maka wani abu har ya baka dama kana taimakon addinin sa zaka ga annabi Ibrahim aikin da yayi ba kowa ya irin wannan aikin ba shine gina Ka'aba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ما يجي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم gashi annabi da annabi suke aikin amma kuma suna roƙon Allah ya karba to idan annabi Ibrahim da annabi Isma'il za su yi aiki amma suna roƙon Allah ya karba aikin ai mu muka fi cancanta ko da mu tsarkake niyya mu bi shari'a kuma mu roƙi Allah ta'ala ya karba sannan na hudu annal manna wal adha yubtilu sadaqa gori da kuma cutarwa yana bata sadaqa da haka kenan sai mutum ya kiyaye kamar yadda na kawo mana waɗannan abubuwa guda bakwai da suke bata sadaka riya da gori da cutarwa da israfi da takatiri da haramun da kuma tabaziri sune na kawo mana su bakwai sannan da abubuwan da suke sa a karba akwai al-ikhlas akwai al-mutaba'a akwai al-qiwam akwai kuma me na hudun na'am halal to waɗannan sune hanyoyin da ake karba aikin mutum da shi musamman bangaren ciyawa sannan kuma an nuna mana cewa inda rabbihim cewa wannan ƙara daraja ne a ce abin yana gurin Allah wannan ba karamin samun aminci da kwanciyar hankali bane in aka ce abin ka yana gurin Allah ka san ba mai kwacewa babu mai ɗebewa babu mai kwashewa kuma abin ba zai bata ba sannan na shida annal ladina yumtiquna amwalahum fi sabilillah wa yaslamuna min al muhabbitat la yanaluhum khawfun fil mustaqbal wa la huzunun ala al madi to wadanda suke ciyar da dukiyar su a tafarkin Allah sannan suka kubuta daga abin da ke bata aikin to tsoro ba zai same su ba abin da suke fuskanta bakin ciki ba zai same su ba a cikin abin da ya wuce na'am قول معروف
قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
كافو مدورة أكام وانا آية أكوي سنروا daga da'awa and the relief organization cewa aikin da ake gudanarwa na da'awa tunda an samu gaba gashi ana zazzago bayani akan taimako na addinin Allah to kun san muna da bangarori guda hudu da muka kafa fiye da shekara 20 muna tafiya a wannan aiki abu na farko shine gidan marayu da muka kafa wanda a lokacin shine na daya a tarihin da muka sani na arewacin Najeriya wanda aka gina gidan marayu wanda ba na gwamnati ba ba kuma na abokan zaman mu ba domin su waɗannan sun dade gwamnati ta dade tana da gidajen marayu amma ƙarƙashin gwamnati akwai kuma gidajen marayu ƙarƙashin kungiyar wato abokan zaman mu kristoci kenan su sun dade suna yin gidajen marayu amma wannan gidan da muka yi shine na farko a iya binciken da muka yi koda akwai wani to bamu san shi ba a lokacin da muka yi to a lokacin kun san an tattara kuɗi wasu ba da filaye wasu ba da gidaje wasu ba da dukiya wasu shigo ma da ma'aikatun su har Allah ya taimake mu muka kafa wannan gida na marayu dake tunfure kuma karkashin wannan gida Allah ya yi wannan gida na marayu albarka daga cikin albarkarsa an samu ƙara faɗaɗa gidan hatta kai an gina masallacin juma'a a wannan guri inda gidan marayu yake an gina cibiya daban-daban mun aurar da marayu da kuma waɗanda suka musulunta a hannunmu har suka kai matakin aure mun aurar da sama da 300 kuma duk a masallacin aka ɗaura auren lokaci bayan lokaci duk wannan fa da dukiya ake yi to sannan kuma akwai bangaren shiga ƙauyuka da ake yi domin yin wa'azi da yin kamfin da fadakarwa wasu lokutan habbarin ma arewacin Najeriya ake gaba ɗaya kaf a shiga kudancin Najeriya domin aje ayi aikin addu'a a ji a karantar da mutane addinin Allah a kuma nuna musu Allah a kuma nuna musu hanyar da ake zuwa a haɗu da Allah lafiya to wannan aikin kuga duka yana buƙatar me
kuɗi
yana buƙatar kuɗi gazirga-zirga ta yau da gobe da kai komo da ake yi domin ganin an ci gaba da waɗannan ayyuka to shi yasa aka bude account ake kuma tallatawa wanda duk ya fitar da zakka ko haka kawai ya bushi iska ga yana son ya dinga bada tallafi ko kadan ko da yawa a dinga tura miliyoyi da biliyoyi a cikin wannan account din domin waɗanda muka dora akai sun yi aiki sama da shekara 20 tare da mu kuma mun ga irin nasara da aka samu da irin amana da aka rike da irin ci gaba da musulunci ya samu sakamakon waɗannan kwamitoci don haka sai ku dauki lambobinku ma social media ku rubuta ku ko ma saurare kowa ya sa waya sai ya dauka ai ta posting din wannan account da zan karanto guda biyu daya a Jaiz Bank daya a First Bank sannan kuma da contact mutanen da za a dinga tuntuba waɗannan mutum uku su kadai muka yadda a tuntuba idan za a yi wani abu da ya shafi arkar da'awa ta bangaren kuɗi akwai Dr. Muhammad Lawan akwai Alhaji Mai Gari Muhammad akwai Alhaji Haruna Ahmad Imam waɗannan ga lambobin su sannan zan faɗi farko lambaci account ɗinmu na Jaiz Bank akwai 00 guda 4 ku rubuta 00 guda 4 to sai ku sa 4 ku sa 0 sai a sa 5 sai a sa 3 sai a sa 2 sai a sa 8 0 guda 4 da kuma lamba 4 da wani 0 din da 5 da 3 da 2 da 8 0 guda 4 da kuma 4 da wani 0 din da 5 da 3 da 2 da 8 wannan shine lamba ta farko Jaiz Bank zaga da'awa and relief organization wato wannan organization ne da yake yin aikin addu'a kira zuwa ga Allah da kuma sauke kiradadin talauci akwai First Bank shi kuma lambar sa 2024 sai kuma a sa 17 sai a sa 9441 2024 sai 17 sai 9441 an rike ko kun sake rana ta 2 0 2 4 1 4 1 to su kuma waɗannan lambobi za a rubuta su a jikin social media gashi nan daktar lambar Dr. Muhammad Lawan Alhaji Mai Gari Muhammad da Alhaji Haruna Ahmad Imam ga lambobin su nan gashi nan naga ana sawa kuma ku karɓi wannan takardar ku dora akan shafin kun sa ko to shikenan Allah ya bada sa mi ta jin alert kuɗi ya ta shiga duk wanda ya zuba kuɗin sa anan ina tabbatar muku ba zai asara wannan kuɗin nasa ba mun za a yi aikin da ya dace da shi kuma za a saka shi inda ya dace da izinin Allah na'am qaulun ma'ruf Allah ta'ala ya ce faɗa sananniya wato datacciya kenan wacce ta dace da shari'a magana ma'ruf sananniya wacce ba batsa ba cin mutunci ba ƙarya ba ƙage ba ƙazafi sananniyar magana shar'an sananniyar magana aqalan sananniyar magana adatan shine ma'ruf din abinda aka sani a shari'a ya dace abinda aka shina ya dace wa qulu lin nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa maghfiratun da kuma yafiya khairun min sadaqatin yafiya da gafara da kuma fadan magana sananniya da ta dace da shari'a to yafi yin sadaka yatba'uha adhan wanda cutarwa yake mai gurbinta ka ba mutum abu ka cutar wato Allah baya son a cutar da mutane ko da an ba su abu ka aulakanta su dan an ba su ka ai musu fankama dan an taimake su ka a ci mutuncin su dan ana ba su da kamata dan kana ba mutun abu kuma kai amfani da wannan dama ka dinga kaskanta shi kana wulakanta shi kana cin mutuncin sa ba wallahu ganiyun sai Allah ya ce kai ku shina fa Allah mawadaci ne saboda haka ba wai ya ce ku bayan bane dan amfanin zai amfane shi halimun sana Allah mai juriya ne yana jinkirta alhilmu shine ta'khirul uqubati almustahiqaha Allah ta'ala sai ya sassauta maka ko ya jinkirta maka ko ya yafe maka ko ya kyale ka ba dan ka isa ba sai dan shi ya isa kawai wa huwal halim fala yu'ajilu abdahu bi uqubatin liyatuba min isyani Allah shine alhalim baya gaggautawa babansa da uquba domin ya tuba daga sako shi yasa ya rufe da waɗannan sunaye guda biyu waɗanda suke nuna wato wadatar Allah da kuma hakurin sa domin wannan sunaye guda biyu sun zo ne a siyakin ayat sadaka sai Allah ta'ala ya ce sadaka ba ta amfani a gurin Allah ko ba ta amfanar Allah tana amfanar wanda ya bada sadakan ne da kuma wanda ya karɓi sadakar shi Allah zai bada lada ne saboda kai kai sadaka shi kuma ka ba wani sadaka so a ciki me aka wa Allah umarnin sa kawai da aka bine na ya wadata ka ya baka dama ka ba wani inda ya ga dama sai ya ba wancan ba tare da kai ka shiga tsakani ba amma ya sa ka a tsakani ne don ka samu lada shi sa aka ce wani tabi'i idan kai sallama ka zo karba to sai ya fi ka farin ciki da kai da ka zo karba mu ko dan adam muna da saurin gajiya in mutum ya sallama ka bashi kana murmushi in ya dawo ya ƙara sallama sai ka fito kana yaƙe in ya zo ya ƙara sallama sai ka fito kana turbinewa in ya ƙara yin sallama kace wai kai me yake damun ka kai wani irin mutum ne ka zo an baka saboda dan adam yana da saurin gajiya la tasallanna bunayya adama hajatan wa sallil ladzi abwabuhu la tahjabu Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu aka ce kaka damu dan adam da naci shi dan adam in kana masa naci fushi yake shi kuma Allah in baka masa naci shi kuma fushi yake abinda Allah yake so din shine dan adam baya so naci to kai taiwa Allah naci kai ta fada ya Allah ya Allah ya Allah kawo ya Allah karo ya Allah miko ya Allah miko ya kai ta fada Allah ba zai ce kai ya isa haka ba amma dan adam baya juriyar ai ta roƙon sa kure shi ake yi wanda kawai aka samu a cikin mutane yana baka yana murmushi yana dariya yana jin daɗi yana fara'a yana murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu huwa albahru min ayyi nawahi atatahu falujatuhu almarufu walbirru sa'ilu idza ji'tahu idan ka zo wa manzo Allah kai sallama da manzo Allah ka zo karba wajadtahu mutahallilan sai ka same shi yana murmushi yana fara'a me ya kawo ka na zo karba to yana murna da zai baka fiye da kai da ka zo karba ka annaka tu'tihi allazi anta sa'iluhu kamar ka zo ka bashi abinda kai ka zo roka idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi inda a ce ba wani abu da zai baka sai ransa lajada biha da ya dauki ran nasa ya baka falyattaqillaha sa'iluhu sai dai kai ka mai tambayar kace dan Allah tunda dai sauraron ka ni ma ina da rai to dan Allah ka rike ranka amma da sai dauki ran ya baka huwal bahru shi teku ne kan fatowa yake ɗebowa yake wa wasu wa yake ɗebowa yake yana watsuwa min ayyin nawahi ataitahu ko ta ina ka zo masa sai ka amfana falijjatuhu almaruf zurfin sa dama an san akwai abubuwa sanannu su lu'ulu'i ne su zabar jadi su yaqutu da makalantar su wal birru sahil agarta kuma shine gefan sa ko ta ina ka zo zaka amfana so da haka wannan aya tana nuna mana falalar fadan ma'rufi shine abinda aka san shi a shari'a da al'ada misali mutun yazo yana tambayan wato wani abu da ake da halin bashi to a bashin kuma ka abiyar da wani hali ko wani yanayi ko tsaki ko fadan wata magana da za ta zama akwai cin mutunci gare shi sannan kuma Allah ta'ala ya zaburar akan yin gafara ga wanda ya munana maka, wannan shi ma wata kyauta ce. Shi yasa aka ce akwai wani cikin tabi'ai, sai wani ya sallama da shi sai ya zage shi, sai ce to kai kuma alama albarka. Ya zan zage ka kai kuma ka samu albarka? Yace kowa yana bayar da abin da ya mallaka ne. Kai a gidanku an maka tarbiya ne ka zagi mutum, ni kuma a gida an min tarbiya in sawa mutum albarka. To kai da yake baka da abun bayarwa sai tsiya, sai zagi, shi yasa kake ba da zagi? Ni kuma da yake ba ni da zagin sai abun alheri, shi yasa nace alama albarka. Sai ce to da Allah ka yafe mu. Yace tun kafin kai mu ma ya na yafe maka. Abu mun fi karfin mu cika zukatan mu da jin haushin mutane. Me zai amfani, me zai maka dan ka cika zuciyarka da jin haushin mutane? Ka cika ta da alheri, ka cika ta da afuwa, da gafara, da jin kai, da rahama, da tausayi. Ya fi ka cika ta da bakin ciki, da hassada, da keta, da mugunta, da sharri, da ganin sai wani ya faɗi. Wannan ba ɗabi'a bace ta mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan an tabbatarwa da Allah sunaye guda biyu, al-ganiyu, wadatacce, wa huwa al-ganiyul hamid. Sannan al-halim, cewa wato Allah ta'ala wato mai juriya ne, sannan kuma mai wadata ne. To nan zamu tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Waɗanda suka musulunta a yau an samu tabita okay, ai na ga TE ne tabita, to sunanta tabita. Allah ya sa tabita da alheri. Shekara ta 19 ita tabita ta zo ta shiga addinin musulunci, an canza mata suna daga tabita ta koma Safiya. Allah ya mata albarka ya tabbatar da ita addinin musulunci. Mallam, a lokacin sahur na duba jini na, sai naga kamar da dan alaman sa. Sai na kwanta da na tashi da safe 8, na sake dubawa sai naga babu komai, sai na wuce da azumi na. Ai ba a daukan azumi da safe, mutukar alhujira yake, to jini bai gama daukewa ba, to ba za ki azumi a wannan rana ba, baiwa Allah ki ci gaba da cin tuwonki kawai. Sai idan jini ya dauke kafin alhujira ke, to koda biki wanka ba, to daga baya kiya iya yin wankan bayan alhujira yake to. Amma matukar jini bai dauke ba har alhujira yake to, to kina baki samu tsarki ba kenan a farkon fara azumi. Lokacin da za a dauki azumin baki da tsarkin da zaki dauka, to ya zaki azumi da rana? Mallam, a wani yanayi ne a shari'ar musulunci aka yardarwa alkali ya daurawa mace aure ba tare da izinin mahaifinta ba? Ai wannan matsala ce mai fadi mai yawan gaske, domin su waliyan mace kashi biyar ne. Waliyinta na farko babanta da ya haife ta shi ne waliyinta. In an zo neman aure, a zo neman auren mace a gurin babanta. Sai kuma ya zama ashe ta yi aure har ta haihu ɗanta ya balaga, to sai aka ce to wa ya fi cancanta ya aurar da ita, ɗanta da ta haifa ko babanta da ya haife ta? Wasu daga cikin malamai a mazhaban Malikiya sun ce ɗanta da ta haifa ita bazawara ya fi cancantan ya aurar da ita fiye da babanta, domin shi ɗa ya fi ƙaunar babarsa da sama mata makoma mai kyau fiye da mahaifinta. Sannan kuma in za ta yi auren dama shi ne mai kishin uwarsa za ta auri wani, don har shi ya aurar da ita da kanta, to za a fi samun da kansa, to za a fi samun zaman lafiya da wanda ta aura. Don wata mata in ta auri ƙatti, to ba ta auruwa. Wanda kai ka isa ka je zance gidan, suna zazzare ma ido. In ta haifi maza kamar biyar ko huɗu, kowa ya yi ƙwanji, ka zo kai sallama da babarsu, ka ce kai ne bazawarin babarsu, kai ma ka san wannan gidan ba zai shigu ba. Shi yasa mafi yawa mata in suka auri, in suka haifi maza suka girma, haƙura ma suke da aure, saboda maza bala'in kishi gare su. Wasu ba sa son su ga babarsu ta auri wanda ba babansu ba. Na sha yin shari'a irin wannan da yawa. Akwai wanda ya ce ma idan babar ya kirawo bazawarin babar, ya ce in na ƙara ganinka a ƙofar gidanmu sai na harbe ka. Ita kuma ga shi an daidaita, ya kawo sadaki za a ɗaura aure. Ta kira ni a waya ta ce, Malam, ni na rasa yadda zan da 'ya'yan nan nawa, da 'yan ragowar ƙarfina da 'yan lafiyata da 'yan ƙuruciyata. ina son ne aure duk wanda yazo sai su zare masa ido baya dawa yanzu na samu wani mutumin kirki ya tsaya amma ɗaya daga cikin ƴaƴan ya masa barazana in ya ƙara zuwa zance zai harbe shi shine na kira shi neman nasiha nace to kai babanka fa ya mutu kuma yanzu babanka tana sha'awar aure yanzu me yafi maka alheri da ka ganta da wani ƙato ko a kama ta da wani ƙato shi yafi maka alheri ko ta yi aure ta kare mutuncin ku ta kare mutuncinta nace saboda haka wannan matakin da ka dauka ba daidai bane ka janye ka je ka bata hakuri kuma ka jagoranci daurin auren yawa to sannan idan mace ba ta da da ba ta da uba sai wasiyi kamar a ce uban yayi wasiya yace idan na rasu kai ko ina da rai ma wane ne zai dinga daura wa yaya na aure to shikenan wajen wannan mutumin za a dinga zuwa tunda wanda yake da wuka da nama ya bashi kuma ai mafi yawa mu muna yin wannan ko kaji an ce madaurin aurenta daban kuma mahaifinta daban saboda dan uwanka ne ko abokinka ne ko amininka ne ko malaminka ne ko sarkinka ne ko shugabanka ne ko mai gidanka ne saboda girmamawa sai ka dauki wuka da nama na auren da ƴaƴanka ka danka masa to wannan ana yi to sai zama wannan wasiyin shine waliyinta da zai daura mata to idan mace ba ta da ɗayan ukun nan to sai a je kotu alƙali shine waliyinta duk sanda ta samu miji sai a je alƙali ya daura mata aure ko sarkin gari ko alƙalin gari ya zama shine waliyinta ana yin wannan ne domin kada mutun ya aure ta a iska ba tare da wani tsayayye ba ya zo ya rena ta ko ya rena auren ko ya kidarrata ta amma in yaji cewa alƙali ne ya bada ita to kaga zai mutunta ta ko yaji cewa wajen sarki ko wani babban malami aka je ko wani babban limami shi ya daura mata aure yanzu irin kasashen turai da su mafi yawa ma wasu dama a hanya aka haife su to ta zo ta musulunta ina waliyinki babu to irin waɗannan masallatan da community din nan su suke zama waliyan su suke daura musu aure ba ma an kace ta neman wali bata ma san kowa ba a duniya kawai zuwa ta musulunta saboda ta gamsu da musulunci bata ma san ƴan uwanta da danginta ba wasu to irin waɗannan islamic center din su suke zama waliyan su suke daura musu aure to yanayin da ke sa alƙali ya daura auren suna da yawa daga ciki sai yarinya ta samu mijin da ya dace shekarunta ya kai kuma tana da sha'awar yin aure sai babanta yace shi ba zai bashi ba aka tambaye shi baba me yasa yana da wani abin suka a nasabarsa ko abin suka a halayensa yace ni kawai bazan bata shi ba aka ce to ta kawo yace shi ma bazan bata ba aka kawo yace shi ma bazan bata ba to kai kawo yace ni bazan kawo ba to ita ta kawo ba na so ni ma bazan kawo ba to sai a ce a to abin naka akwai tunda uba ne ba za a ce akwai shegantaka ba a sai a ce abin naka akwai dan wani matsala a ciki to shikenan mutanen unguwa sai a iya kai ƙara gaban alƙali su ce ga wani yasa tana nema ta lalace tana ta fito da masoya da wanda za su aure ta ubanta yaki alƙali ya kira shi ya tambaye shi mun samu irin wannan shi ko mutumin kai Allah da iko yake irin mutane sai Allah shi wai kishi yake yasa ta tafi ta yi aure ya basu zinduma zinduma wajen guda biyar duk wanda ya sallama sai ya kore shi ɗaya ma daga ciki hatta ɗaura auren ya je kotu aka yi ta shari'a sai da aka kashe auren a kotu hatta haihu aka kashe auren to irin wannan ƙarshe ƙara aka kai shi duk aka aurar da su wani irin kai ba amfani za ka yi da su ba kuma ka hara su tafi wani guri akwai masu irin wannan ko ba ya son yasa ta yi aure ko ba shi da dalili to irin waɗannan sai a nuna masa fawa ta mulki don ba za a bari yarinya ta lalace ba sai alƙali ya kira shi kai yanka ta isa aure ta kawo miji me ya faru sai kasa ba da wani uzuri da wani dalili da shari'a za ta karɓa sai alƙali ya bashi lokaci je ka ɗaura mata aure in ya ce ba zai ba sai alƙali ya ce to wannan fawar da Allah ya baka na ɓaci yanzu ni ne waliyinta kai je ka kawo sadaki a ɗaura muku aure a kotu shike ne ya ɗau mata sai ya tafi in ba ka yi da ba ka yi afil yawwa malam ina da masu gida sai suka aike ni in tambayi farashin kayan da za su saya da na dawo na gaya musu kuɗin sai suka bani da raje sai na cewa mai shagon ka dan rage min mana in dan samu wani abu sai ya rage min to ina matsayin wannan kudin a gona ka dawo musu da shi shi yake nuna kai cikakken mutum ne hadisi ya faru ingatacce annabi alaihi salatu wassalam ya aiki wani sahabi yace ka je ka siyo min ragon layya ya bashi dinare guda kamar kace yanzu 200 sai ya tafi kasuwar raguna da take nesa inda ake samu da arha sai siyo guda 2 akan dinare daya manya kosassu guda 2 sai ya riko su yana tafiya sai nace malam mai raguna yace eh na siyarwa ne yace eh nawa yace dinare sai ya dauki kwankwasa daya ya bashi dinare in mu ne yanzu ya zakai da wannan dinara
jihu
sai mutum ya saka a jihu ya shiru tunda dama dai rago dai aka ce ka siyo na dinare kuma ka samu sai mutum ya dauka wannan nasa ne to ai asalin kudin ba naka bane ya abin da ya fito a cikin sa zai zama naka sai ya zo ya ce ya rasulullah ku duba mai gaskiya shi yasa training din annabi sallallahu alaihi wasallama da aka rasa ko kimbin ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya jefa mu halin da muke ciki da yazo sai ya ce ya rasulullah ga ragonka ga kudinka annabi alaihi salatu wasallam ya ce kamar ya ga ragona ga kudina ya ce na siyo maka inda yake da arha guda 2 na samu mai siye ya sai guda 1 na siyan maka ne maka kasuwanci da kudinka yanzu ka dawo da kudinka kuma ragonka ya zama riba sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah yayi maka albarka abinda kuke abinda ake bukata kenan yanzu wannan mai gidan naka da ka samu ragi tunda ka ce mai gidanka ne kaga ya yadda da kai kenan sai kace mai gida ai da naje wallahi sai suka ma ƙara yin ragi mafi yawa mai gidan baya karba kuɗin cha zai a to tunda an yi ragi rike a ni na san masu gidan da yawa da suke da wannan wani mai gidan zai ce rike kuɗin wani ma ya ƙara ma sannan amincinka inda ya kana level ɗin 50 a gurinsa yanzu ka kai 70 yardarsa da kai yanzu ta kai 70 kuma kullum kana zama da mutane su yarda da kai su ƙara aminci da kai ya fi kuɗin da kake samu domin wani abu zai faɗo yanzu akwai wasu 'yan kasuwa guda 2 suna harkar shadda da lesi da atamfofi amma sai rashin jituwa ta shiga tsakaninsu suka ɓata har ta kai ba sa magana an yi a shirya zo ba su shiri ba sai wasu indiyawa suka zo suna son su yi harkar lesi sai suka zo wajen ɗayan suka ce da Allah muna so mu yi harkar lesi da kai mu dinga kawo maka lesi kwantena idan ka siyar sai mu dinga karɓa kuɗi ce shi ni ba na harkar lesi amma akwai wani aboki na shi yake harkar lesi suka ce to yana da amana yace yana da amana yana da gaskiya yace yana da gaskiya amma ni ba ma shiri da shi amma in dai amana kuke so da gaskiya mai gaskiya ne mai amana kantinsa yana nan guri kaza an kuka je indiyawa nan suka zo suka samu mutumin nan daga wajen wane ne ya mana kwatance gurinka muna so mu yi harka ta lesi mu dinga kawowa mu baka sai ka siyar ka bamu kuɗin wannan ɗan kasuwa kuma yana son wannan to amma ya gaya mana shi baya wannan harkar muka ce to ya haɗa mu da wani amintacce mai gaskiya mai amana a kasuwan nan ya ce kai ne mai gaskiya kai ne mai amana kai ne amintacce amma kun samu rashin jituwa kun ɓata shi sa ya mana kwatance mu zo gurinka saboda ya ajiye masa abin da ba zai iya inkarinsa ba shi kuma sakamakon wannan suka shirya to shi yasa na gaya maka ko makiyinka kai wa gaskiya kai wa amana ka aje masa wani sako da ba zai iya ture shi a zuciyarsa saboda haka mu daina rena kwatanta gaskiya da kwatanta amana a cikin harkokinmu wani abin da kake bari a baya saboda kayi gaskiya baka same shi ba ko ka rike amana baka same shi ba wallahi abin da zaka samu a gaba ko kun san daga cikin dalilin da yasa tattalin arzikinmu ya kare daga ci akwai rashin amana kun san dalilin talaucinmu daga cikin dalilan talaucinmu akwai rashin amana yanzu wani yana nan da kuɗi a akawun sun kai miliyan 100 ya ƙi ya fito da su ne saboda bai yarda da wanda zai ba ya daina kasuwanci saboda bai yadda da wanda zai kasuwancin ba, amma in ya yadda cewa zai ba mutane kudin sa a rabu lafiya, to ba za a dinga aje kudi a bankuna, ba za a dinga siyan filaye ana ajewa ba, saboda kudi a hannun mutane ya zama abin tsoro. Zaka ba mutum kudin ka ku kare a kotu, wani ma asiri zai je a yi maka na daurin baki, zai je samu wani matsafi wani matso wanda baya tsoron Allah yace wani yana bi na kudi miliyan 50 ko 100 amma bana so i tambaye ni, da Allah ka je kai masa daurin baki, aje ayi tsafe-tsafe, aje a sa a kabari don kada i tambayi kudin sa har abada. To yanzu da Allah wannan ba dole kowa ya aje kudin sa ya daina kasuwancin ba. To shi yasa daga cikin dalilan da yasa kudi ba sa zagaya a hannun mutane, in sun zagaya ba sa dawowa. To shi yasa wannan ni ina baka shawara ka mayar masa da kudin nan koda zai karba, domin wata rana zai iya zagayawa wani gurin ko ya zagaya su haɗu da mai kantin yace nawa ka siyar da kayan nan, yace kaza kaza ne, shi kuma ya san ba haka ka faɗa ba, to abinda zai faru zai ɗauka kullum ma haka kake masa, duk abinda ya sa ka kai a baya ka sa masa tuhuma a kai saboda wannan abin kwaya ɗaya, to me zai ƙara maka arzikinka ɗan ragin da aka yi? In mutumin kirki ne zai ce maka riƙe ragin, in ma ya karɓa to ka masa wata ajiya da gaba ba zai ƙara kallonka a matsayin macuci ba. Wani wannan shine shawarata, in ta maka sai ka ɗauke ta a haka. Malam na fara zance da mace, sai aka bani labarin iddarta bata ƙare ba, wai 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 to, amma ita bata gaya min ba, sai wani yake gaya min ko bayan ta gama iddar aure ya haramta tsakanina da ita, shin malam haka magana take a addinin musulunci? In ka dakata baka ci gaba da yin magana da itan ba har sai da ta gama iddar tukunna, to ba laifi daga baya ka zo ka aure ta. Amma in ka ci gaba da magana da ita tana idda kuma kuna magana aure, tunda mai idda ai kamar mata aure ce, to kana magana da ita kaga ka shiga cikin wannan matsala ta wato me, yawa ka shiga cikin matsalar neman auren mace tana idda wanda kuma haramun ne a neman mace tana idda. In ku aka daura muku aure tana cikin iddar, to shine malamai suka yi ittifaki wannan auren lalatacce ne, to in an lalata auren to shine matsala ta bi ta taso, shin bayan wannan auren da kuka yi a cikin idda an lalata shi sai da ta karasa iddarta ta baya, sannan kuma ta istibrai ko iddar wannan auren da kuka yi na biyu, in ta gama zaka iya aurenta ka so na biyu ko ba zaka aure ta ba? To shine matsalar da ta taso, wasu malamai suka ce har abada, tunda haka aure ta idda ba zaka zo ka sake aurenta ba, wasu suka ce a zaka iya aurenta daga baya domin wancan ya lalace. Amma in mujarradin magana kai da ita aka yi maka wa'azi ka daina, to wannan ba zai hana in ta gama idda din ka aure ta ba daga baya. Allah ya sa mu dace. A tamfa guda goma a ba marayu daga Alhaji Bello Abbayo, 50,000 daga Alhaji Cittafa ko Cittafa a sa a hanyar ilimin marayu, yadi 5 a bawa marayu, Allah ya bawa iyayensu ladan ya biya mishi bukatunsa, 50,000 daga iyalin marigayi Profesa Abdullahi Mahaji, Allah sarki Allah ji kan Profesa Abdullahi Mahaji, a sa asusun marayu, Allah ya kai ladan ga mahaifinsu, 1,000 daga ɗaiɗaiku. Wanda ya ce za mu yi jarabawa national exam kan likitanci, a taimaka min da addu'a, to Allah ya ba da ka nasara. Allah albarkaci karatuna, ina biyu ke, to Allah sa albarka. Allah ya hore min jari da muhalli, to Allah ya hore ma jari da muhalli. An ɗauke kuɗin ajiya a guna a taya ni da addu'a, to Allah ya fito da su, gobe kuma sai ka samu wajen ajiya mai kyau. Akwai marasa lafiya kamar ciwon haƙori, yaro na shekaru da dama, to Allah ya bashi lafiya. Duk masu buƙatu ta alheri Allah ya biya musu, masu damuwa Allah ya yaye musu. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar. اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.